Barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai na kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mutane gizo a voahausa.com ko kuma sashen Hausa.com. Masu gabatarwa
Zara Aminu Fage
tare da ni Amina Bahari Auna.
To kamar da yadda kuka sani a kowace ranar Laraba shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. A yau 6 ga watan Yuli na shekarar 2022. Zamu magana ne akan dalilin da ke sa magidanta cin zarafin matan su.
Yake Zara'u muna tafi da ƙarin bayani
a cikin shirin namu na yau. Wakiliyar sashen Hausa ta samu tattaunawa da baki magidanta da matasa a zauren namu.
Sannan zamu bude muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe.
Kuma sauraro zamu fara ne da leƙa zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna karkashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana da za ta gabatar da su.
Na tani da matasa kuma magidanta inda zamu tattauna da su akan matsalolin ma'aurata. Inda tattauna ne akan matsalar da mata suke fuskanta na cin zarafi a gidajen auren su daga mazajen da suke auren nasu. A yau mun ce bari mu adalci ne inda zamu gayyato su maza wanda su gaya mana shin me make cin zarafi namiji har ya kai ga ya sa hannu ga matar da take ya kamata a ce ta zama kawarsa, aminiyar sa kuma yar uwa. A wannan zauri namu a yau muna tare ne da Malam Imran na Jino wanda shine magidancin da muka gayyato tare da Hajiya Rabi mu tara wata ciki ta mata tijuwa ce da ba mu ta gudunmuwa ta bangaren su na manya. Sai kuma Malama Khadija Sa'adwa ta wata ta tana ba da nata gudunmuwa cikin gogwar maya ga yakar masu cin zarafin mata. Barka da zuwa wannan zauri namu. Malam Imran, zan fara da kai kasancewar mun ba mata dama sun faɗa mana irin ciwukan da suke fama da shi a cikin zuciya. Ta yanda suka ce yanzu ciwon damuwa ma da aka sani cewa ana da ciwon damuwa da bature ke cewa depression waya zama kaman ciwo ne wanda matan aure ne a Najeriya na ne musamman arewaci suke da shi kullun suna hanyar asibiti. Da farko ma me kake ganin zai sa namiji ci zarafin matar da ya je gidansu ya auro tare da iyaye da sheda da komai cikin kauna da aminci koda kuma ma ba su kauran soyayya bane dai an bashi amanar ta, me zai janyo da namiji yayi irin wannan aika-aika?
A'udhu billahi samil alim min ash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. To irin wannan abuwa da ake fuskanta da matsaloli da ake ta fama da su na zabantakewa abubuwa ne wanda sun samo tun daga tabarbarewa na tarbiya da kuma zamantakewa a kasan mu nan ta Hausa da kuma matsaloli da muke samu na din globalization da yake ta kawo.
Wato da duniya ta zama daya.
Duniya da ta zama daya saboda ya taba al'adu da yawa. Inda zaka ga cewa ana iya kallon abubuwa yanzu kala-kala, zaka ji abubuwa daban-daban. Shi irin wannan abu yana dauko asali yawanci tun daga wurin ya kamata a ce an yi ma kowa zai yi aure, kamar yanda in ka dauko zaka yi kiwon kaji ko noma zaka je ka fahimci menene ake bukata wurin kiwon kajin ka samu ilimi ko kuma wurin noma ka san menene ilimin irin abubuwan da zaka noma iri din da yanda zaka rene shi da yanda zai to sai zamana cewa magana aure an kai ta kasa ba a kula da ita ba kai haduwa ake a ce kai an daura auren an tafi kai ba wanda zai bi ba wanda zai gani sannan idan an zo wani lokaci iyaye suna shiga cikin al'amuran su lalata ta wajen iyayen miji ko iyayen mata zaka ga sun shigo wani abu ya faru amma sai a lalata shi ba a rike shi yanda ya kamata ba to tun daga nan sai kaga tafiya sai ta tabarbare tare sai ta lalace sai ya zamana wata matan wani abin da ta yi sai kaga mijin ya kai ga cewa bai iya hadiyewa saboda kila bacin ran shi da wani abu da aka shigo cikin gidan shi aka yi mishi to akwai kuma wani bangaren da zaka ga cewa iyaye kuma suna yin katsalandi ga shiga magana aure kaga an dauki mace kai an ce zo ka auri wanci ba tare da an bi sansan ne ba an ce an bi soyayya an bi wani abu to wannan dan zaman da za a yi na kwana daya biyu abin sai ya zo sai kaga baka iya saboda babu irin wannan fahimta ko wani abu da ake cewa da turanci suna da fahimtar juna sun fahimci juna suna da abokai ne ko wane ne kawai da an yi auren ne babu irin wannan abubuwa to da an zauna shekara daya biyu sai kaga kowa na kaiwa akan kowa ko kowa na kaima kowa ga wuya sai kaga ko magana akai saboda wannan rashin fahimtar ko jituwa tsakani sai kaga an samu matsala ba ma kamar inda tun wadan ita mace ya kamata a ce an rene ta kamar fulawa ne an da yanda za a koya mata yanda za ta magana da miji yanda za ta zauna da miji to amma zamanin wannan globalization din da ake da shi duniya ta zama daya kawai ya zama na cewa kawai kowa kawai abin da yake so kawai shi yake so a yi mashi baya diba cewa a'a ni kuma ya kamata ga kyautatawar da zan yi kamar yanzu miji ne yazo yana magana da mace maganan sai kaga gardama a wani abu ne gashi na daidai sai a gardama to daga gardaman nan ne shi kuma miji zai fara hayaka daman ga matsalolin tattalin arziki ko wani rigima a waje wadda take damun shi wani bacin rai ita matan ma bata fahimta ba wadda ita ce ya kamata ta kwantar mashi da hankalin shi ko ta yi magana da shi ta jima menene ciwon shi sai ta to in aka zo daga wannan gardaman abu zai daga ita ma ta dago kawai sai ki ga lokacin ne za a fara maganan babu duka ko zage-zage ko wani abu
to malam batari numfashinka ba a daidai wannan gaba da aka samu cewa kila mata an samu gardama ce ko mai musu da miji shi yana yin musu kila ya waje shin idan ya fara musu da abokansa kai musu nushi yake
eh ta ai ya danganta da irin musu din da ake yi na wannan musu ne na maganan cikin gida a ka'ida abin da ya kamata mace bai kamata miji ba ya sa baki a cikin wani mu'amalar yanda ake gudanar da gida saboda ta fahimta ta san yanda ake koko ta san ma yanda mijinta a zaman su koko a labarin da suke ta fahimci yanda yake so a tafiyar da gida bai kamata ba ya magana kan kazanta ko kan tsaftar gida bai kamata ya magana kan tsaftar yara ko lafiyar su ba bai kamata ya magana duk ta fahimci wannan abubuwa ta gane kawai tana bi so ya kamata kawai in miji yazo kawai labarin su ne za su yi na gida ko wani abu in ma na gardaman ne ai macen da mijin za a yi gardaman wanda za a yi dariya kan wani labarin rayuwa ko wani abu a yi nishadi ya wuce ba wai irin abin da zan ce a'a kin ga kaza din nan ya kamata a ce gashi a'a ai kawai gashi haka za a yi shi gashi menene kuma wanda kai ka tabbata cewa idan ta kai ta dawo kanka za ta dawo kan ciwon yara ne ko kan wani matsala ne na samun wani hadarin cikin gida ko wani abu ne wanda ka hana ka ce a'a ba za a je ba biki ne ko ko wani tafiya ce wani guri ko wani abu wanda ka ce a'a kada a je amma kana da dalilan ka gashi ba a tsaya ma aka saurare ka ba ko ko an ma saurare ka amma a ce sai an tafi ai abin da ake so kenan a wani wurin zaka ga ma wasu iyayen sun shigo da cewa eh lalle sai an tafi nan tafiyan nan dole sai an yi to nan ne sai kaga an kawo eh to magana to kin ga nan gurin ne in mace ko namijin ma idan ya dago ko da an yi gardamar ran shi ya baci ya dago ya kai ga wannan ita macen sai ta koma kasa ai ko sai ta ce a'a kai hakuri ni ba nayi ba dan ranka ya baci ba da Allah kada mu yi haka da kai ka kwantar da hankalin ka kai hakuri ni ina kokari ne in fahimtar da kai cewa ga abin nan daidai ne gashi ga abin da muke ba wai kuskure nake ba gashi sai ta bashi hakuri
Sai ya ne koya sannan na kunje jira
tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma ga ci gaban tattaunawar.
To nan ne sai ka nan kawo. Eh to magana to kin ganin gurin ne in mace ko namijin ma idan ya dago ko da an yi gardamar ran shi ya baci ya dago ya kai ga wannan ita macen sai ta koma ƙasa ai ko sai ta ce a'a kai hakuri ni ba nayi ba dan ranka ya baci ba da Allah kada me haka da kai ka kwantar da hankalin ka kai hakuri ni ina kokari ne in fahimtar da kai cewa ga abin nan daidai ne gashi ga abin da muke ba wai kuskure nake ba gashi sai ta bashi hakuri amma inda wuta ce aka ce ga maimakon a watsa mata ruwa kuma sai aka dauko petir kuma kika watsa ciki kin ga za ta kona shi ta kona ki ta kona duk komai da gidan da abu ya lalace so ya kamata dole ne mace ta lakanci cewa a'a eh namiji dama ai an san shi da zafi shine mai zafi shine daman wanda yake zai yi wani abu kamar dan tasha ko ko zai dauko wani abu wanda kila a tunanin shi gani yake shi tanin ne kawai mafitar shi a'a ke macen ke sai ki koma ƙasa lokacin in akwai inda zaki ma tafi ki shiga cikin ɗakin ki ko kullewa zaki ko menene zaki kada dai ita mace kada ta sake ta ba namiji ɗakin da ko damar da sai ya kawo ga jikinta ana samun ai lokacin da eh lalle wannan abun zai lalace din wannan abun yazo zai faru din ko to idan yazo kada ki bada wannan damar ki ya zama na cewa duk abin da zaki ki ƙasa kuma namiji sai dai in ya zama na cewa bai da imani koko bai san menene ba idan mace ta yi wannan ƙasa da zuciyarta ta nuna mishi cewa ita ba haka bane ba wane ne wai ta bashi wannan koda ta bata mai rai din amma ta duka ta ce mishi yi hakuri ko ta yi ƙasa ko in ya zo mata kuka duk yanda zai sai ya kai tsanani sannan zaka ga cewa irin wanda bai kyauta ka ga ya hau din amma akwai irin hau din tana iya fadawa din ko wani abu ya kudin ayi haka amma abin da yafi muhimmanci yafi cancanta din shine mace ta san cewa lalle maza yanzu suna fama da hayaniyoyi da tashin hankali kala-kala wanda wani idan ya shigo gidan shi dan abu kadan za a yi wanda daman yana da fushin wanda zai daga to ta fahimci cewa eh lalle akwai wani kuma ma kila ba matsalar gidan ne za a kawo mashi shi kila in an ci mai ba abu a gidan shi ma sai ran shi ya baci idan bai iya kawowa to anan ne kila in aka dinga magana a kawo abun ran shi zai baci har ayi wannan
to malam Imran kaman yanda kai bayananka Hajiya kina sauraron abin da malam Imran ya faɗa cewa a cikin matsalolin da ake iya samu akwai maganan ma ilimin zamantakewar auren da kuma tarbiyya da za a ba su ma'auratan tun kafin ma su kai ga yin auren kina ganin rashin hakan shi zai iya taka rawan a kai ga namiji yana iya kirban matarsa kaman kwallo
ai daman yanayin shi da namiji akwai wani namijin da shi yana da hakuri da zai iya rike mace amma wani kuma shi bai san yadda ma zai yi tarbiyyar mai bai ma san ma me ya auren ba saboda shi dai suna yayi aure ne bai san yadda zai zauna da matar ba ya koya mata ita tana mai biyayya ya san tana yi mishi biyayya ya zauna da ita lafiya a'a shi dai in yazo shi dan tashin hankali ne in yazo ya buga in yi ƴaƴa ne ya ce shi ƴaƴan shi ya sani kan ƴaƴa ma sai kama ta dubu ƴaƴan ta haifa ita ta haifa kuma duk yanda kai da ɗa da uwa baka kai ga sanyan da uwa take ma danta ba amma ɗa namiji sai ya nuna shi shine lokacin in ɗa na gari ne ai uba ne in ɗa ya zo ya lalace kai ko kai ka lalata ma ɗan naka kai namijin
anya Hajiya ba sun ce in ya lalace uwar ba ce
namijin shi ya lalata to saboda bai san me yi dan ba me tarbiyyar shi wani namijin ko tsakanin shi da dan shi sai in ya dan shigo ya dan gan shi fi daya ya wuce ta yana iya cewa amma ne ya shigo ya kulle min gida baka san me yake damu cikin gidan ba me yake tarbiyyar dan nan ba ina ma yake zuwa waye abokin shi ba abin da ya dame
to irin wannan dan ko da irin wannan tarbiyyar zai tashi mai je shuka na
sai waye je shi mai wani guri to shi wannan bai da kuma shi idan tashin hankalin shi ya zo irin wannan mazan a gaban ƴaƴan zai ci mutuncin wasu ya tozar ta su yan matsiyata inda da can baka san ita yan matsiyata ba ce sai yanzu sai da ka dauko yan mutane
wato namiji na iya bude baki ya zagi iyayen matarsa
sosai to ai akwai sirikin ma da ke
gaban wanda ba ta mishi
akwai sirikin ma da gaban iyayen matar shi zai je rashin kunya saboda bai samu ma tarbiyyar ma shi tun farko ba ma ko kuma shi dai ya zama ma dai Allah dai ya shirya zai zo ya ci rashin mutuncin shi ya wulakance shi yanda yake so shi ne bugun mace shi ne mulakanta ta ita yar talakoki ce wani mace a zai ringa yi yar talakoki baka san da yar talaka ba ce ka aura sai yanzu kun zauna kun haihu Allah ya ba ku zuri'a ba ku san irin albarkar da Allah ya ba ku ba ka zauna ka yi tarbiyyantar da su yanda za ku tafi ka samu don mun amana ce Allah ya baka to baka iya rikawa ba a yanzu abinda mata ma suke shiga cikin rayuwa kenan maza ba duka suke iya ma rike matansu ba saboda in kika je kasuwa kan ki ga namiji 50 kin ga mace 70
wato ba kaman da lokacin da kuke tasowa da ki ga mace sai ya kama ake ganin ta a titi
wallahi da idan mace aka ce akwai kasuwa kan layin su to ba ta yi ta unguwa da rana sai dai da daddare
saboda lokacin mijin ke tifani
ko mai
to amma haje ba ku kace a baku ba kuma an baku tifani ku dinga gaddama mu da mazan kuna cewa su basu isa ba malama Khadija ai ku ne masu kuruciyan wa'inda mazan ke kawo kararrakin cewa ai saboda ba ku ji ne ko rena su su fada ku fada in sun fada daya kan su dire hudu biyar ya biyo baya sannan ku kuna ganin dole soyayya irin ta littafi shi za a yi wato soyayyar Nobel da wanda kuke gani a India ku ba ku san lokacin bacin ransu ba ku san lokacin da ya kamata a ce dai saboda haka idan ku kai su karshe sukan ga cewa lalle sai an yi muku hukunci anya ba ku kuke janyewa ba Khadija
to assalamu alaikum rahmatullah gaskiya inda aka zo batuna abin da ya shafi matsaloli da ake samu a gidajen aure tsakanin maza da mata kamar yadda sauraron waɗanda suka yi jawabi a gaba suka faɗa duka ana samun matsala ta bangaren maza da ta bangaren mata bayan da za a yi mutum biyu su zauna wanda suke da tarbiya daban-daban ba su samu sabani ba sai dai idan ɗaya ya hau to ɗaya zai haƙura to sai yasa sai a ce ai ga iyayen mu na da ba sa faɗa suna yi amma ba irin namu na hauka da muke yi yanzu ba to in muka dawo kamar zamanin mu namiji ya girma mace saboda haka ya fita hankali kuma tarbiya ma ana kyautu zaton tunda shi zai koya mata wani ya fita shi kuma namiji yana da wani abu wanda halittacce ne a cikin su hayawa halittan su ba wanda zai iya cire masa namiji yana da hali guda 11 daba wanda mace tana da hali ne guda daya tas 11 zai iya juyawa duk kalan yanda yake so ya juya in yana so ya juya nan zai juya nan saboda haka shi yasa da kika yi maganar ilimi ya kamata mace a bata ilimi akan zamantakewa saboda idan ba a samu wannan ilimin ba kafin aure duk da dukan su biyu ya kamata a ba amma mun fi making emphasis akan mata saboda ita mace naka yafewa na farko ita ce karama saboda haka duk wani abu da namiji zai shi babba ne zai iya wucewa amma ita idan ba akwai mata juriya ba to ana samun damuwa idan ya fara canza wannan halin sai ta ce ai da da yake nema na bai nuna kamar zai yi kaza ba ba dama ya kamata ki expecting cewa wannan salihin da kike gani zai iya juyawa to duk abinda baki zato to idan ya zama na cewa mace ta riga ta samu wannan aranta daga lokacin da ya juya to ya kamata ita kuma ta gane tunda yanzu ya juya kaza yake so mun sha tattaunawa da dama sai a ce wai me namiji yake so
wato mata har yanzu kun kasa fahimta
har yanzu mata an kasa fahimtar cikakken abin da namiji yake so
wannan tambaya ta ku ce me namiji yake so ne wai
wannan tambaya abinda namiji yake so ya danganta kala-kala ne ga maza amma ni abinda nake tunani ko a ra'ayina abinda namiji yake so shine yana son biyayya namiji baya son mace mai turjiya sannan mutum namiji yana son mace wadda tsayayya wadda kanta ta dogara da kanta ne ba wai kan abinda wasu suka gaya mata ba ko menene dan yanzu in ka bincika sai ka ga mace kila tana da mutum 11 ko 12 dake bata shawara kan yanda za ta zauna gidan miji ko yanda za ta zauna da mijinta to kana neman mace wadda lalle ita kanta abinda ta sani din nan iliminta ne take amfani da tunaninta da kwakwalwarta da dabaran ta take zama yanda ka zauna da ita shine zai bata yanda za ta yi magana da kai sannan duk yanda ta kai ta kawo a ra'ayina idan mace an koya mata ta ilmantu sosai an mata tarbiyyar zama gidan miji to za ta duk yanda miji ya zo mata tana da dabarar yanda za ta yi shi na miji kamar raƙumi ne idan aka sa mashi akala aka ja shi dibbi yake yi
ya raba namun ta kaka kai maza ku bare na mata kai maza ku bare na mata mata yayan mun ne shi mata yayan mun ne shi So song ka ye mu mata So song ka ye mu mata So song ka ye mu mata So song ka ti she mu mata So song ka sha she mu mata alma ka jirma agai da mata so gai da mata Yeah.
madalla masu sauraro ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin yadda aka kammala wannan maudu'in. Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555. Amma kafin mu kai ga daukan wayoyinku ku shakata da wannan wakar.
Farko nan daga jihar Kaduna.
Barka da aiki.
Barka da warhaka da wa muke magana.
Ana Murtala ne, ina kiran ku daga garin Rigasa da ke a Kaduna a tarayyar Najeriya.
To Malam Murtala, kwana biyu muna jin ka.
Alhamdulillah ja. To Hajja, kin ga wa'annan matsaloli na farko in aka duba za a ai a zamanin da me yasa iyaye da kakanni ba sa mai irin wa'annan matsaloli. Sai a auna a ga me kuma ya kawo haka. To a fahimta na ne abin da ya kawo ka shine zaki ga cewa su mata na farko zaɓin su suke bi ba zaɓin iyaye ba. Kawai za su haɗa saurayi ne ba su wuce shekara ɗaya shekara ba ta galla za mu iyayenta a dole shi take so. Amma da kuma ba a san halin shi ba kila ma ba ɗan anguwan ba ne. To amma da za a tabar iyaye ko manya zaɓa mata wanda ya taso an san halin shi mai haƙuri ne anguwa ɗan nan ne ɗan dangi ne an san shi gidansu ba hayaniya ba rikici kin ga da za su dinga bin zaɓin iyaye. To zai wuya kiga ana samun irin matsalolin nan. Zai ga namiji ne daga ya fita kawai ya je nemo abinci bai samu komai ba ya dawo cikin ɓacin rai sai zai huce akan mace wanda kuma ba haka ya kamata ba. Ai namiji shi jarumi ne so ake jajirce. Ko da wani ya ɓata masa rai a gida a wajen ya zo gida sai ya saki fuska ya nuna ai abokiyar zaman sa ita za ta kwanta masa da hankali kan ma ya nuna mata da damuwa. Sai dawo gida da fada na fita kina gaban samu ko ba na zo kin dame ni da bani bani. To Allah ya sa mu gyara wayannan dabi'oyi a tashi lafiya.
To mun gode Malam Murtala daga jihar Kaduna. Za mu leka jihar Niger. Da wa muke magana?
Ibrahim mai wankin hula a garin Mai Gode a Kimba.
To Malam Ibrahim barka da shigowa zauren namu muna jin ka.
To masha Allah ina muku fatan alkhairi. To lalle abin da zan faɗa gaba da ainihin wannan mauri da kuka kawo nan abu ɗaya ne wanda ainihin iyayenmu suka manta ko kuma ce suka bari gaba ɗaya kamar yanayin auratarwa da ake yi a da. Za ka ga uba zai iya zaɓa ma ɗiyar shi miji daidai wanda ya kamata da shi wanda za su ji daɗin rayuwarta. Shi kuma ani ɗa namiji uba zai iya zaɓa mishi mata wanda yake zai ji daɗin zama da ita. To amma wannan al'adar gaba ɗaya sai muka daina ta muka zubar da ita shi ke jawo mana matsaloli a rayuwarmu yanzu. Saboda haka ina ba iyaye na shawara da kuma mu kanmu matasa mu duba mu koma ainihin al'ada tun ta farko da muke amfani da ita wanda muke moran rayuwarmu muke jin daɗi hankalin mu kwance mu koma akan ta. Abin da nake ba mu shawara kenan gaba ɗaya. Assalamu alaikum.
To mun gode Malam Ibrahim. Yanzu kuma sai jihar Bauchi.
Daga kacin ma da ake a jihar Bauchi.
Kai mana afuwan yaya sunanka?
Sunana Ayuba Garba Imam daga Katin Madaki a jihar Bauchi.
Yau Malam Ayuba yanzu muna jin ka.
To lallai ni ma ina tare da wanda ya gabata wajen magana. Lallai shi al'ada kam abu ne mai kyau. Yana da kyau duk lokacin da za a yi aure iyaye su nutsu su zauna a yi magana na mutunci. In aka yi magana na mutunci kuma sai a ɗaura wannan aure. Lallai aka yi haka to za a samu zaman lafiya kuma aure zai ɗaure 100%. Mai magana Ayuba Garba Imam Katin Madaki a jihar Bauchi.
To mun gode Malam Ayuba daga jihar Bauchi. Masu saurare kuna nan tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Ya ce mai ya ce ai ko kin na ce Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-6-55. Kada a barka a baya, muna nan muna jiran wayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-6-55. Saurare da alama dai da wayar Malam Ayuba daga jihar Bauchi muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyinku. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma abokiyar aikina da ta taya na gabatarwa Zahra Aminu Fage, sai kuma Daniel Brown da ya bada umarni, da kuma injiniyan mu na yau Mr. Bill, da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni ce taku Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku. A kasance lafiya. Yeah.